بالله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو أصبر أيو لحبي ومشاء هدو جواشا صفر إجرام الله الله صلى الله عليه وسلم شكرا جهود أيه هدود أربعين دقيا إن شاء الله وتعالى دام تجوى لكراتو كما بيان دعوة ساوى ولا كراتو وأنا مثل الله شيء إذن وأنا لا نقول من أكراتو تكون سورة ياسين من آية هدو آية بيارة تكون سورة إن شاء الله تعالى ذا متاشي آية تشيدة تكون سورة ياسين بيانون آية سورة تشيدة إن شاء الله تعالى ودلد مجالة نبي تكون سورة من أكواتها الله سامجاج. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتنذر قوما ما قد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.
نعم. كما يدى يقباك أن بيّن الشيوة أخي بياني دا يونشيمك الشيء وأن السورة musulmai suna alfari da ita har suna wuce gona da iri a cikin ta, kuma yadda Abu Dawud rahimahullah daga cikin hadisai da suka ta zuwa wajen falalan ita wannan sura cewa annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Dawud ya rawaito cewa suratu yasin qalbul qur'an, lura da wannan malamai suka ce ana karanta ta ga man habara al-maut, idan mutum ya kasance cikin halin tsanani na za a dauranta kamar yadda aka bayani a baya, ana iya karantawa saboda kasancewa ta kalbin Qur'an mutum ya yi raunin jikinsa ba abin da yake iya samun tasiri a jikinsa kamar tunatar da shi abubuwan da ayoyin wannan sura suka kunta na bayanin tauhidi da ahwalul qiyama, wato halayen tashin alqiyama. Kace wannan yakan sa zuciyar mutum lokacin da jikinsa ya yi rauni, sannan kuma harshensa bai iya wani maganganu. Abinda ake bukata gare shi shine a lakana masa ko kuma a yawaita kalmar shahada a gurinsa don watakila ya dace ya samu yana mai imani da kalmar shahada ya cika da kuma kalmar shahada din wajen faɗa wanda man kana akiru karami ila ilaha illallah da kalmar janna, wanda ya kasance ƙarshen maganar da kalmar shahada zai shiga aljanna kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana. Kace to daga cikin hikiman da suke fahimta na a karanta surat Yasin ga wanda yake dab da rasuwa kawai shine zai sanya zuciyarsa ta zama ta ƙara laushi wajen komawa ga Allah, wanda zai ƙarfafa, zai sauƙaƙa masa tsananin raɗaɗi da wahalhalu da yake sha na rabuwa da duniya. Wannan lalewa abu ne aunin ma'abud shirgin abin na abadi shirgin sunan Abi Dawud ya ambaci wannan da kuma wannan bayani. Daga Allah subhanahu wa ta'ala ala ayi halin ba su hukuka cikin abin da bai inganta ba wajen mu'amalantar wannan sura ko kuma wata sura na cikin Al-Qur'ani. Iya abin da ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ayi ko kuma ya kamata ko yana da kyau ko kuma umarni ya zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake so a tsaya iya nan cikin mu'amalantar Al-Qur'ani gaba ɗayansa ko wata sura ko kuma ma surat Yasin. Wannan aya da aka karanta a yanzu kuma a wallahu alam Allah yake litundira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Waɗanda ba a yi wa gargaɗi wa iyayensu ba kafin su su ne ashabul fatra, waɗanda suke tsakani bayan Annabi Isa alaihi salam ya tafi, sannan kuma ba a tada Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To akwai al'ummomi da yawa a wannan tsakanin, ba kaɗai Larabawa ba ne, amma an ambaci Larabawa saboda a nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba Larabe ne, sura ta Makkiya da wadda tana magana da tunawa Larabawa abun da suke kai da kuma abun da suke ciki don su gane falalan Allah a kansu. Yasa Allah ya taƙaita kiransu kaɗai, tare da cewa akwai al'ummomi da yawa waɗanda ba Larabawa ba su ma tsakanin bayan tafiyar Annabi Isa alaihi salam har zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam su ma suna rayuwa ne haka, don ba a yi wani annabi ba. Daga akwai abunan Yahudu, akwai Nasara, akwai ƙabilu daban-daban, akwai al'ummomi daban-daban waɗanda suke ta rayuwa. To amma kasancewar Annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka tayar daga Larabawa, yanzu Al-Qur'ani yana tunawa Larabawa falalan da Allah ya yi musu ta hanyar aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikinsu. Kakanninsu ba su samu falalan a yi musu gargaɗi da aiko manzo gare su ba, amma shi yasa za ka ga malaman tauhidi suna bayyana cewa za a tada su waɗanda suka wulga ahlul fatra, wato ba su yi aiki su ba sa cikin ahlul kitabi wanda suke aiki da injila ko attaura, za a tada su ranar tashin alkiyama a umarce su da shiga wuta. Idan aka umarce su da shiga wuta wasu za su yi biyayya kawai da su tafi saboda umarnin Allah ne, sai su je kawai za su shiga. Wasu kuma za su ce a'a ya za a ce su shiga wuta, sai su manta cewa umarnin Allah ne, sai su yi jayayya da wannan. Wannan shi ne mafi ƙarfin abin da malamai suka faɗi abu ne a sharhin littattafai na tauhidi wanda suke littattafai daban-daban kusan akan maganar ahlul fatra waɗanda manzanni ba su zo musu ba a tsakankani. Don haka idan aka umarce su a wannan lokaci waɗanda suka bi umarnin Allah subhanahu wa ta'ala da yadda da shiga wuta, suke nan sai Allah ya tsayar da su daga shiga wuta, saboda a inda an aiko manzo cikinsu ma abinda zai yi umarni da shi za su yi. Waɗanda suka yi jayayya ganin cewa bai dace su shiga wuta ba, waɗannan su ma da an aiko manzo cikinsu ma za su yi jayayya da manzon bisa abin da zai kira su, domin dama abu ne na son zuciya da tunani. Shi kuma addinin musulunci da umarnin Allah ba a so a yi maganar son zuciya ko tunani, amma mutum ba zai tsaya yana tuna da iya hankalinsa zai auna shari'a ba. Me yasa shari'a za ta ce masa kaza? Ba dama mutum ya tambayi me yasa shari'a ta ce masa kaza, ko kuma da a ce mana shari'a kaza ta ce. Wannan hankalin ɗan adam gajere ne, bai dace yi wa shari'a wannan tambaya ko tuhuma ba, domin shari'a Allah ne shar'anta ta, ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne shar'anta. To Allah subhanahu wata'ala kuma babu wani mutum mai gajeren hankali da ya kamata ya kwatanta tsarin Allah da hankalinsa, saboda in mutum ya ce zai kwatanta tsarin Allah da hankalinsa to zai fada cikin halaka. Sai yasa kawai innama kana qawlan mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Mu'minai kawai wanda suke haƙiƙanin mu'minai sune wadanda in an ce ga abin da Allah da manzo suka ce aka kira su zuwa ga wannan don tsarin Allah da manzo shikenan kawai kamar ina wasa ba su da wani zabi ba su da wani tunani ba su da wani cewa to amma kuma ya za a ce kaza an yi ba takurawa a an yi ba kaza duk wani abin da mutum zai tina ko takurawa ne ko kuma yana ganin a ba yanzu ba ko kuma yana ganin da shari'a ta ce kaza ko ya duba cewa yanzu zamani ya canja to da an yi kaza a shari'a a duk wannan da kaza da kaza din nan in mutum ya tsaya yana yawaita faɗa har wa'azi ya zo masa ya saki maimaitawa ya kafa ba cewa addinin musulunci da kaza ba cewa shari'ar Allah a ai da kaza kana nufin da kaza hankalin mutum shine zai tuno da kaza akai akan abin da Allah ya tsara to ba a yi wa Allah cewa da kaza akai ko kuma a tsara wa Allah cewa a wannan abun a yanzu zamani ya canja da ya kamata a gyara wa gyaran mai zai waye ta yi wa Allah gyara to ba a iya yi wa Allah gyara ba wanda ya ce wa Allah gyara tsarin Allah kawai har abada shine daidai kuma tsarin Allah babu kuskure a ciki saboda haka shine ahlul fatara abinda mafi yawan malamai suka tafi yanda za a yin shine da tunzira qauman ma unzira aba'uhum fa hum ghafilun Allah ya aiko ka don ka gargadi mutane amma ba iya su kadai ba wasu suna kafa hujja da wannan daga cikin yahudawa da nasarawa suna cewa ai Allah sallallahu alaihi wasallam kadai da larabawa aka aiko shi saboda alqur'ani ne ya fada suka ce Allah ya ce li tunzira qauman ma unzira aba'uhum fa hum ghafilun Allah ya aiko ka don ka gargadi mutanen da ba a gargadi iyayensu ba suna cikin rakkana su ne larabawa iska ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya takaita ne kawai ga iya larabawa a wani guri Allah ya ce li tunzira ummal qura wa man hawlaha don kai gargadi ga ummal qura ummal qura ko makka ake nufi wa man hawlaha da sassan da suke gefenta iska ce to menene zai sa a ce sai sauran mutanen duniya masu yin imani da alqur'ani wannan sun bar ayan Allah da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'an sannan kuma arsalnaka illa kaffatan linnas bashiran wa nadhira to annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi zuwa ga jama'a gaba ɗaya sannan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi ga al'umma gaba ɗaya ga duniya gaba ɗaya shi yasa shi khatamun nabiyina ne sannan kuma saƙon da aka aiko shi da shi ya haɗa baƙi da fari da balarabe da bature da kowane irin ƙabila don haka dukkan mutanen duniya ya zama wajibi akan su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a gare shi cewa wannan saƙo da Allah ya aiko ni da shi cikin ma'anar abin da yake faɗa ba zai taɓa isa ga wani mutum ko ba yahude ko ba nasare sannan ya zamanto da ya yi imani da abin da Allah ya aiko ni da shi ba face sai ya shiga wutar jahannama kaga ma'ana shi Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi ne zuwa ga kowa da kowa shi yasa zuwansa ya soke dukkan abin da shari'o'in farko in abu ya dace da shari'ar da shi ya zo da ita to za a yi amfani da wani amma in abu ya yi karo da shari'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita to shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ta soke wancan saboda shi abu ne shi ne annabin ƙarshe wanda ya soke dukkan sauran shari'u ya zama to shari'ar sa kawai za a yi dukkan wani mutum da yake kan wani tsari da isowar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama wajibi akan sa ya dawo ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan annabawa da za su dawo a daidai wannan lokaci da sun yi imani ne da annabi sallallahu alaihi wasallam sun bar shari'a su shi yasa duk wani hatta annabi Isa alaihi salam da zai zo a ƙarshen zamani zai aiki ne da shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam hakan kuma bai rage masa annabtarsa ba yau yana matsayinsa na annabi Isa yana daga cikin ulul azmi min ar-rusul yawa amma zai amfani ne da shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam don haka Allah ya ce litunzira qauman ma unzira aba'uhum fa hum ghafilun a don ka gargadi mutane Allah ya ambace su anan zikrul khas Allah ya ambace su ya keɓe su da ambato don kaɗai anan sura ce makkiya wanda take kiran hankalinsu zuwa ga su fahimci falalan da Allah ya yi musu kafin a jiga sauran mutane ma su gane amma sako ne ga magari ga kowa da kowa yau amma an ambace su don su ne da hankali sosai su ne larabawa fom za ki nuna alhali suna cikin rafkala Allah ta laƙad haƙƙal ƙaunu ala aksarihim haƙiƙa wato muna fatan an gane wannan ayar cewa larabawa Allah ya ambace su a nan kaɗai ba ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam ga iyasu kaɗai ba ne a akwai a mutane al'umomi da yawa sannan dukkan duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya kwa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda sauran ayoyin cikin alqur'ani wanda suke tabbatar da haka da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu da suke tabbatar da haka amma an ambaci larabawa a nan ne saboda muhimmancinsu a domin da'awa ce makkiya wato kila ne na makka a mutum idan ka kila shi shi da kake son ya yi imani domin su suka fi kowa kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam to ana so su fara su shigo zuwa ga imani da musulunci su karbi sakon da Allah ya aika annabi sallallahu alaihi wasallam da shi shi yasa suke Allah subhanahu wataala ya keɓe su da ambato don kar su ga ba a kila su a irin sifa ta irin wannan sifa na kila ba don haka Allah subhanahu wataala ya keɓe su da kila amma ba don wai cewa kadai shi annabi sallallahu alaihi wasallam iyana su bane domin annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya faɗi inni rasulullahi ilaykum khassa wa ila an-nasi amma lokacin da ya tara su abuna lokacin da Allah ya ce wa anzir ashiratakal aqrabin yau an saukar da wannan aya ta suratul shu'ara wa anzir ashiratakal aqrabin idan ka duba gidan su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka haife shi yana gefen Safa da Marwa ta wajen masallaci yanzu za ga an mai da gurin wani labirari ne haka a wannan shine gidan su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga gurin kawai in ka wuce gurin alwala sai shigowa gurin Safa da Marwa to a wannan inda hanyar da yake bi ya je gurin Ka'aba ta wannan tsakanin Safa da Marwa yake wucewa to shi yasa lokacin da aka ce masa wa anzir ashiratakal aqrabin kan dutsen Safa ya tsaya don daga gida a fito lokacin makka iyakacin ta kenan wannan tsakanin ko ta ina duwatsu ne duk gaba ɗaya duwatsu ne sai ɗakin Ka'aba da yake nan tsakani haka ya je dutsen Safa ya tsaya suka taru ya kira dukkan mutane suka zo suka taru a wuri ne ke ce musu na kira ku ne don in gaya muku bayan ya ce musu kun tabbatar da cewa kun ba da shaida a kai na ni mai gaskiya ne na tabbatar da zan ce muku wata tawaga da za ta yaƙe ku za ta fito daga jikin wannan dutsen da za ku gaskata ni suka ce ba mu taɓa jarraba ƙarya a kanka ba mu taɓa ganinka da ƙarya ba tunda kai suka ce duk abin da kawai za mu gaskata ka sai ce to abin da nake son gaya muku shine Allah ya aiko ni zuwa gare ku ku ɗin tukunna musamman sannan kuma zuwa ga duniya gaba ɗaya to a lokacin Abuja da ke cewa don Abu Lahab yake cewa don wannan ka tara mu kaga a nan sai kafirci ya taso amma kafin su faɗi kafirci da suke tsammani da sun ɗauka wani saƙo zai gaya musu ba saƙon Allah ba da ya ce musu kun tabbatar da ni ne gaskiya ne suka tabbatar cewa shi mai gaskiya ne da zan ce muku za a fito wasu tawaga za su fito daga dutsen nan su yaƙe ku za ku ga yadda da ni suka ce ba mu taɓa ganin ƙarya ta tare da kai ba to da ka za mu yadda da kai to tukuna sai ce musu to ni manzon Allah ne zuwa gare ku musamman ku da kuma zuwa ga mutane baki daya a lokacin kuma sai kafirci ya taso a ina saboda a ja'ala al-alihata ilahan wahida yanzu abun bautan a ce wai Allah ɗaya za a bauta yanzu duk gumakan mun nan a kyale su haka su gaya musu saboda haka Abu Lahab ya ce alihada jama'atana tabban laka ya Muhammad saboda haka ya faɗi wannan mummunan magana Allah ya saukar da aya da tabbat yada abi lahabin wa tabba kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da alqur'ani ga nabi sallallahu alaihi wasallam don ya kira larabawa da sauran dukkan al'umman duniya haka Allah subhanahu wa ta'ala yace laqad haqqal qawlu ala aktharihim hakika maganar shiga cikin azabar Allah da tabbata akan kafirci ya tabbata akan mafi yawansu sun yadda sun tsaya akan kafirci kuma Allah ya zartar wutan jahannama za su ga babu shine laqad haqqal qawl haqiqa maganar kalmar azaba ta tabbata akan ala aktharihim akan mafi yawan su cewa wuta za su shiga sanan za su tabbata akan kafiri fahum la yu'minuna don haka su ba za su yi imani yasa dewa ba su yi imani dewa suka yaki annabi sallallahu alaihi wasallam daga ranar suka fara yakansa suka fara bijire masa suka fara karo da shi ta inda baya tsammani yana bayyana musu a gurin aka so na shirya ta inda za a kawo da shi ta inda za a kashe shi ta inda za a kawo da da'awarsa ta inda za a rusa dukkan tsarin da ya zo da shi da kullum su shirya wannan Allah ya rusa su shirya wancan Allah ya rusa haka suka yi ta yi suka tsananta wa annabi sallallahu alaihi wasallam daidai ku suke imani da annabi sallallahu alaihi wasallam amma bisa ɓoye suna imani da shi a ɓoye ana azabtar da na azabtarwa da zaran an gane mutum ya musulunta to sai bala'i sai damuwa sai shiga shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bada al-islamu garib wa sayudu gariban kama bada al-qur'an al-musulunci ya faro yana bako domin sai an buya ake bautawa Allah da an ga wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam an san shi wannan musulmi ne don yana zama daban a cikin mutane ya rike dokar Allah ya yadda ba an bauta da gaskiya sai Allah ya haƙura da tsarin Allah baya bin wani tsari to annabi sallallahu alaihi wasallam haka musulunci ya faru gari yana bako a cikin mutane wanda bai rike musulunci sai ya zama daban a cikin mutane to yace wa sai ya'udu gariban kama bada haka musulunci zai koma yana bako idan zamani ya je ƙarshe to zaka samu masu imani da jajircewa a kan bin Allah to za su zama daban a cikin mutane za su zama ɗaiɗaiku a za su zama abin nunawa ka ga wancan a ina shi kaɗai ne kawai muke ga in ka ba wa amana za ka tsira ka ga wancan shi ma haka nan da za a riƙa ganin mutane haka ɗaiɗaiku wasu kuma su rinƙa musu ganin kaman ba 'yan gata ba wasu su rinƙa musu ganin kaman ba su san ma duniya ba ka ga wancan shi ma ya shiga cikin abu na ina shi ma ustazu ne yanzu wa ustaz ne shi ke da bada al-islamu gari wa sai yudu gariban kama bada haka ka rinka yi wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ina ci sai ko da sai wani ma ya bi muhammad sallallahu alaihi wasallam wani ma haka haka suka zama to daidai ku sai sun goye sai ibada sai bautar Allah to haka nan a ƙarshen zamani ma abun zai zama abai gunar rike addinin Allah zai zama a hannun mutane kalila har za su zama kaman baƙi a cikin jama'a musamman riƙo na gaskiya ga addinin Allah yasa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a farko lokacin da yake kira mutane sai da suka yi haƙuri sun sha wahala an azabtar da su an yi musu dukkan abin da za a yi musu na azabtarwa da sa su cikin bala'i da damuwa duk an yi musu yasa imamu shafi'i yake cewa wa hada zamanu sabr ملك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلاء أقول wannan zamani lokacin da yake raye kenan zamani ne na hakuri to me kake tsammani kuma ga lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tifanta zamanin da zai zo riko da addini zai zama kamar riko da garwashin wuta mutum zai rike addini da safe da la'asar in bai sa'a ba sai ya sake mutum zai rike addini da la'asar kafin a wayi gari in bai tsaba sai ya sake Allah ke yi saboda haka yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumti kafira wa yumti mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi 'aradin min ad-dunya mutum zai sai da addinin sa da wani abu na rayuwar duniya Allah ke yi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi ya kira su amma Allah ya zartar ya hukunta magana ta tabbata daga Allah bisa kaddarawarsa cewa mafi yawansu ba za su yi imani ba haka kuma aka yi mafi yawansu ba su yi imani ba kalilan suka yi imani a kullum kuma waɗanda suke ɓarna da bijirewa dokar Allah su ne mafi yawa wanda suke tsayawa a dage a tsaya a bi dokar Allah su ne kalilan ko an yi wa'azi ko za a yi yaya wanda Allah ya tsara bisa ƙaddarawarsa kamar yadda ya san zukatan bayinsa ya bar su bisa ɓata to wani bayan da za a yi kashiriyar da su har kawai za a bar su domin Allah subhanahu wa ta'ala ya zartar na'am
inna ja'alna fi أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
الله سبحانه وتعالى إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا للمو إن الله سبحانه وتعالى من سنيا أتكن ويانسو وانا أويانسو من سنيا أغلالا واتو كما أتمري talka wa hiya ila al-azqan marin yazo ya shake su ila al-azqan har zuwa ga habasu fahum muqmahun daka ya shake su zuwa ga habasu fahum muqmahun dan ka sai suka waye gari muqmahuna suna dage da kayin sama Allah ya zimanta wannan da fatan kafirai da riko da kafirci da suka yi ma'ana hannu shine yake zuwa ya shake mutum kamar Allah subhanahu wataala yana so ya nuna hannayen su an daure shi sai ta inna ja'alna fi a'naqihim sai tafi kawai kai tsaye zuwa ga wuya kamar yadda Allah subhanahu wataala ce wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wato wuya shine gurin da in aka shake mutum a wuya ba abin da zai yi sanai da aka shake mutum a wuya aka tokare duk inda zai numfashi to yakan zama kawai ya saddakar sai kallon sama zai yi shine fahum muqmahun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa hiya ila al-azqan fahum muqmahun shine kafirci ya kai makura a tattare da su duk abin da za su yi bisa kafirci da goyon bayan kafirci suna kai abin da Allah ya tsara na azabtar da su kuma yana nan don haka Allah ya riga ya bar su a ɓace sun zaɓi ɓatar Allah a wani sun zaɓi ɓata na shaidanu Allah subhanahu wa ta'ala sai ya bar su a ɓace don haka ya sanya shi yake kwatanta wato irin ɓatar da suke ciki tamkar wanda aka sanya sarƙa aka shaƙe wuyansa ya zamanto kansa kawai sai dai ya kalli sama ba abin da zai iya yi hannunsa ba ya iya komai ƙafafuwansa ba sa iya komai ya riga an shaƙe mutum saura mutuwa zai saurara don ko ta ina har zuwa haɓansa fahiyya ilal azqani wato sarƙa mari da aka shaƙe wuyansu da shi ya kai ilal azqani har zuwa haɓansu to kaga ya tokare kayinsu kenan fahum muqmahun don haka sai ya zama kayinsu yana kallon sama wato ma'ana kaiwa makura wajen kafirci don dukkan yanda kake tsammanin kafirci ba irin kafircin da ya kai yadda aka nuna annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya tabbata da matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya fi kowa asara irin wanda gashi ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma ya tabbata kan kafirci wanda Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dukkan hikima da basira na kiran mutane zuwa ga tauhidi babu wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan rahama da shimfiɗa fiska da bin matakan jin daɗin ga mutum da kyautata wa mutum da ihsani ga mutum da tawazu'u da ƙasƙantar da kai da duk abin da za a yi don ɗan adam ya san cewa an ba shi hurriya ma'ana an ba shi ƴanci an ba shi dukkan girmamawa babu wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam yin wannan amma wasu sai da suka tsaya suka kafirta suka ja in ja da shi suka sanya kaya a kan hanyar da yake wucewa suka yi tsafi suka sirce kafofinsa suka jefe shi suka yi adawa da shi yasa Allah ta inna ja'alna fi a'naqihim akhlalan fa hiya ila al-azqan fa hum muqmahun haka mari ya shaƙe wayan sun kai makuna wajen kafirci sai da suka wayi gari kawai taura kansu ne kawai suka daga cikin haka wanda ya jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallam to ba da wanda zai ba zai jayayya duk abin da mutum zai aka ce ma yana jayayya da haka nan ko a yanzu wanda ke jayayya da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacciyar sunna ya ce yana jayayya da ita to ba wanda ya kai shi asara iza ko mutum bai da ilimi kaga ke masa ga abun da ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam to ko ba za ka iya yi ba karkai da kai jariya da wanda yake in kai ba za ka iya yi ba ma kawai sai ka hakura domin jayayyan shi kafirci ne jayayya da maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam ko sauya maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam kafirci ne ko sifanta sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam da wata sifa ta kaskanci wanda duka kafirci yanzu misali Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane su daga wandon libasul mu'min nisfu sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa abuna tufa mu'mini ya zama a sama da wato zama a rabin kabrinsa in ba zai iya banja Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama to ya haura idon sawunsa wama asfala min alka'bayn fa fi an-nar duk wanda ya sake tufarsa ya sake wandonsa har yayi kasa da idon sawu to sakamakon kurutar jahannama wanda har yanzu suwanci Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ina sai ra ganin in ya dinka sabon kaya in ba ya sake wandonsa ba ka duba ma shedan ne kawai ke raya masa a dinka maka har kasa wannan aikin shedan ne amma in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana shi ga abun da yake in kai mu'minin kwarai ne duk abun da Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada to iya nan zaka tsaya ta riga da ya ce mu riga ta rigan ta baya baya a ce sunna ita ce ka juya gaban inda aka yi aiki ka saki ta baya wallahi da sai mu roki Allah ya ba mu iko ne kawai to yace ka daga wandon ka ya haura idon sawu wani kawai yana gabun kaman wasa ne so da bai san manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam bai san manzon Allah ba rashin sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba karamin bata bane rashin sanin Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ke kai mutum yayi bala'in shiga cikin damuwa wanda bai san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yanzu a ce kai kana da ikon cewa tela kai din kamun har kasa to da kake ka din kamun har kasa da kake da Annabi sallallahu alaihi wasallam kake Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a daga sama da idon sawu sai ka magana cewa kai ni kai da ni ba ka san ba idon wani nan mutan ka din kamun har kasa da kake Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a daga wandon sai ko kace a din kamun har kasa ka duba ma kaga mutum ya halaka Annabi sallallahu alaihi wasallam daga kai kana cewa a din ka har kasa halaka ya fili to wannan mutane ba su gane Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda bai san Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ga yana birkaniya kawai yana gadara ba din kamun har kasa wannan ya dine tsada Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga to wanda yafi kowa hatsari sai ka ji kuma ya saki wanda ya daga din kaga mutum wanda ya daga kaga wannan mai daga wannan sannan kamar ya suko wannan karinka to sai ka ce masa a daga ka ba a yin haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a daga in ka sake faɗa ka kafirta to in ya sake faɗa ya kafirta mutum ya suko wannan kamar ya haye wuta ko wani abu duk wani magana da mutum kai ko da kai din ka sa wannan irin yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa amma sai kai magana izini ko ta ga ko mutum baya gyaran fiska ba ka bata fiska ne wai gyaran fiska shine a astige mu shine gyaran fiska gurin malam Bahaushe ko kuma dan arewa na Najeriya to idan mutum ya burge mu ya burge mu buyaya in ka ce buyaya wannan shi ba sai ta kaskanci to sai ta maka karka yadda in ka sake faɗa da sunan kaskantarwa ka kafirta kuma haka ne mutum ya kafirta in ya sake faɗa sai sa kufru manista haza a bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam walau amila biha wanda duk ya izgili da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko shi din yayi aiki da wannan sunan ya kafirta wani zaka ji mutane suna sallah wai yayi jalsatul istira'a to yaushe kaga jawabin zai ka huta Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya tabbata yayi ba kai karkai da ka faɗa wata magana ba in ka faɗa aka ce maka ka lura ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a yara masu zaman nan kag mutu ya kafirka sai ka ji mutu yana wa'azi mai da faɗa irin wannan magana kuma sai masu dunkula hannun nan ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dunkula hannu lokacin da ya dafa ya tashi ya tabbata ya dunkula hannu amma in ka shimfuda kai ba za ka dungula ba ka shimfuda shi kenan ba ka da wani matsala amma ba ruwanka da wanda ya dungula ka tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga shi don ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam ko sau ɗaya ko wani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi abu to magana ta kare
sai in shi da kansa ne sai na taba yin abu kaza amma daga yau na daina karku sake akan samu irin wannan to daga nan kuma wancan abun ya zama so kike da annabi sallallahu alaihi wasallam amma ko sau ɗaya yayi abu to ba kai ba sai kar kai da kai mutum gana fi na gwanin shi ya dun kulahan shi kenan yayi sunna ko sunna ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a to shi kenan amma ni ba kullun shi mu da wani a shi kenan ba mu da to wannan shi kenan amma ka tsaya kana magana a bisa jahilci da sunan ko bangaren ku ba sa yi kai kuwa masu yi za ka tuzi abin nan su sai ka fada cikin halaka jayayya da na tsula da sunan da maganganunta shi kawo mana matsaloli a yau a rayuwa ya za musulmai tsoron ba su da haɗin kai ba su da nutsuwa ba su samun kwanciyar hankali duk abin da za ka faɗa cikin jahilci don burge wani ko don kushe wani har kai karo da maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to hatsari ne dan da zaka tsaya a lahira kai ɗaya ne dan da za gunne ka kabari kai ɗaya ne duk abin da zaka kirkai wasa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a wasa da shi so haka mafiya asara a doron gaban suna wadanda suke jayayya da Annabi sallallahu alaihi wasallam ido da ido suna ganin kamar ba su imani da shi to sai wa'ansu muskulu suna koyi da su suna jayayya da Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan bayana ga hadisai ingantattu amma su rinka faɗa da su abinda kawai yake gare ka in kai ɗalibin ilimi ne in an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kaza sai ko baka sani ba in kana so sai ka bincika ka kashe dare kai sai kana bincika har ka samu akwai Dr. Muslim watakila kun san Dr. Muslim a sunna TV ko ba wanda ya san Dr. Muslim ana Dr. Muslim Ibrahim Muhammad Muslim Ibrahim yanzu yana jami'ar Katsina yana to lokacin su suna ina ga ko master ko PhD muna jami'a islamiyya lokacin da abuna hadisin dunkula hannu in za a jafa a tashi shi da yake sai ya shiga maskaba ya shiga library sai da ya samu hanyoyi 20 ga hadisi da ingancin hadisin da meye da me kun ya abun da ake so kenan in ka dalibin ilimi ne in ko ba aikin ka bane ka rike abun da ka rike kan shugo kawai ka bar malamai to da kuwa rike zakin baki yana surutu ko a kifa ka ana cewa kai kaza ne kana cewa eh kai ta ba kai din cewa kawai saboda wani ya ce abun ba haka bane saboda wani sun suka fara yi ko ba ku ayin sa shike na kawai wani ma ya faɗa a gurin wani ma da kaji labari kai ma sai ka tsora kawai wani ya zo ya zuru a bakin kai ka zakin baki ba sai ka gyara da zakin bakin ka duk karo da ayin hadisi da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka bala'i duk wanda yake zai ja da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi gasa ko ya yake ko me yake ji da shi ko a gurin jama'a sai wallahi sai ya faɗi gasa yawa mutum ya gwada ya rinka cewa shi kullum zai ja da sunna wallahi a cikin jama'a sai ya faɗi gasa sai sun zo sun ce ba su yarda da shi ba waɗanda da suke kabbara yana magana in dai da sunna za ka rinka jayayya wallahi sai sun zo sun ce ba su yarda da kai sai shi ya a maida hankali da sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wata ba ne kane dai wa ba sa ɗaukan darasi daga jikin mutane dewa mutane sun faɗi ƙasa saboda kawai karo da suna da suka yi ta yi mutane na suka zo suka zage su haka za a yi ta yi haka riƙe sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ba za ka yi aiki da abu ba wanda bai zama wajibi ba wani abu ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya abadin suna kai ba ka yi to ba da ma kuma ka kushe wanda yake makar ka kushe abu yawa kowa ya yi abin da zai kawai yana mai neman lada a gurin Allah shikenan haka Allah subhanahu wata'ala yake sifanta kafircin kafirai waɗanda Allah ya basu cikin bata Allah ce waja'alna min bayni aydihim sadda an karanta Allah ce muka sanya min bayni aydihim ta gaban su sadda rufi daga ganin gaskiya wa min khalfihim sadda muka sanya ta bayan su rufi daga ganin gaskiya fa aghshaynahum to daga kawai sai muka sanya musu ciwon ido al-ghisha wani ciwo ne da yake fitowa a ido bisa al'ada wanda yake hana mutum ya iya bude idonsa ya ga abin da zai gani so da tsananin radadin bala'in ciwon ido irin wannan idan ya kama mutum to baya iya bude idonsa ya ga abin da zai gani ko baya iya rufe idonsa ya ji cewa idon ya rufu hankalinsa ya kwanta so da kullum mutum zai fice bai sai gagabansa ba shine fa aghshaynahu sai muka yi kamar mun sanya musu wannan idon saboda rudiya da ciwon ya rashin ganin gaskiya fa hum la yubsirun ai la yubsiruna alhaqa sai suka wayi gari ba sa gani ma'ana ba sa ganin gaskiya to rashin ganin gaskiya nan Allah ta ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Wasu malamai suna cewa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito lokacin da zai yi hijira, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuslituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin. Doga da ka turo matasa su tsare gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam su tsare shi a shiga gidan in dare a kace shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya dai bi kasa a hannunsa yana wucewa yana cewa waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Wasu malamai sun ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya a wannan lokaci daga ya wuce a tsakanin su kawai garin ba abun da ya shafe shi. Alaje suka kama hanya shi da Abubakar Siddiq radiyallahu anhu, Abdullah ibn Uraiqit yana nuna musu hanya, abin shi ya san hanyar da za a tafi zuwa Madina. Asma zatul bidajain, Asma bint Abi Bakr radiyallahu anha ita kuma tana yi musu abinci lokacin da suke cikin kogo, ta kawo abinci su ci har iya kwanakin da suke a cikin kogo kafin su fita sake kama hanya. Shi kuma Ibn Uraiqit yana kiwon raƙuman Abubakar Siddiq radiyallahu anhu har suka yi meeting point suka fito suka haɗu suka wuce. To kaga lokacin da zai fito shine wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin, suna shirya makirci Allah yana mai da makircin su akan su. Koda kuwa wayamkuruna wayamkurullah suna shirya makirci Allah yana makirci, to Allah makircin sa alkhairi ne, domin Allah baya makirci sai a inda makirci ya dace. Amma duk dan adam in ka dace ma dan adam yayi makirci to yayi abin da ba daidai bane, amma in aka ce ma Allah yayi makirci to Allah yayi daidai, domin Allah yakan yi makirci ne a inda makirci ya dace. Amma duk dan adam a doron kasa ko ma da ni ne in ka ji an ce yayi makirci to yayi abun ne a inda bai dace ba. Da ka an ce kalmar makirci to an yi wani makru wanda an yi wani abu da bai dace a shari'a ba. Amma Allah wayamkuruna wayamkurullah, sai fa ash-sharru la yunsabu ila Allah, ba a dingina sharri ga Allah. To amma Allah subhanahu wata'ala ya dingina wasu kalmomi ga kanka, misali innahum yakiduna kaida, lallai su suna wato shirye-shiryen makirci iyakan shiryawa. Wa akidu kaida, ni kuma ina shirya nawa shirya. To Allah yana shirya nasa irin nasu ne, a suna su mummuna ne na Allah kuma daidai na marike wayamkuruna wayamkurullah, suna su makirci ne wanda ba daidai ba, amma Allah makircin da yake daidai. Sai sa in an zo fasar gurin an ga dama kawai na ce wayamkuruna wayamkurullah, suna shirya makirci kuma Allah yana mayar musu makircin su kansu. Ma'ana shi Allah yakan yi nasa makircin shi ne warware nasu ta hanyar yin daidai da a yi a wannan lokacin. Allah ba ya makirci sai a inda ya dace a yi makirci. Haka Allah subhanahu wa ta'ala yunsabu ilayhi alkhayr wa la yunsabu ilayhi shar, ana dingina alkhairi ga Allah amma ba a dingina sharri gare shi. Haka waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun, shine rufi aka sanya ne suka zama cikin imuwa, sai suka zama cikin imuwa ta gabansu imuwa, don Allah ya riga ya zartar kafircinsu ya kai kafirci. Irin su Umayyah ibn Khalaf, irin su manya-manyan kafirai kusan mutum 30, su waɗannan su ne aka kashe su a yaƙin Badar. An kashe su a yaƙin Badar, tun ba a kashe su ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna inda za a samu gawawwakinsu. Za ku samu gawan wane a nan? Za ku samu gawan wane a nan? Tun ba a fara yakin ba fa, ya ce in an yi yakin za ku samu gawan wane a nan? Za ku samu gawan wane a nan? Duk sai da ya lissafa inda za a same su. Da aka gama yaƙi, kowa inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ana aka same shi. Daga wannan tsananin kafircin sai kai su ne adadi 30, daga sauran mutum 40, domin 70 ne aka kashe gaba ɗaya a yaƙi. Mafi girman yaƙi tun da aka halicci duniya shine yaƙin Badar ila kiyamisa, mafi girman yaƙi shine yaƙin Badar. Duk yaƙin da kake ji yanzu da bama bamai da ake sawa da mai muhimmancin su ba irin yaƙin Badar ba, domin yakin badar malaika jibrilu sai da soko malaika mika'il sai da soko malaiku dubu suka soko a yakin badar kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya je gurin ya tsaya a yakin badar tare da shi akai me yaso ko da malaiku dubu nuna yaddar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sun soko don suka shi mutane ba amma sun soko da makamai da komai da sun soko don suka shi mutane malaika jibrilu shi da yana iya kashe mutane duka tun daga sama ba zai iya juya duniyar ma gaba daya malaika jibrilu zai iya halaka duniya cikin kasa da kiftawan ido yana daga sama ba sai ya soko kasa amma ranar yakin badar sai da ya soko kasa malaika mika'il sai da ya soko kasa malaika jibrilu yana damon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaika mika'il yana hagun din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yake nuna a Allah subhanahu wata'ala ya sai yakin badar mafi girman sha'anin yaki da uwa dewa na darusa a cikin yakin badar zuwa cikin badar al-kubra to wannan waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun shine Allah ya bar cikin batar ta gaba babu wani abun da ya saura na gane shiriya na gane gaskiya ta baya babu abun da ya saura na gane shiriya na gane gaskiya don sai taraddaduna suna kai kawo ne kawai tsakani ba su zaɓi gaskiya ba ba su zaɓi yadda da Allah ba ba su kuma imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sun yaƙe shi sun fito fili sun jayayya shi haka Allah ke fahim la yubsirun fa aghshayna shi ne muka samu su wannan ciwo na ido wa salamu alaihi
وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام
Allah subhanahu wata'ala ya ce wa sawa'un alayhim a daidai ne akan su shuka bare a an zarka mu ko ka gargade su ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam am lam tunziruhum ko baka gargade su ba la yu'minuna ba za su yi imani wannan daidai da ayar suratul baqara sawa'un alayhim a an zarka mu am lam tunziruhum la yu'minuna wannan tunda sun riga da gaji haƙƙal ƙaulu ala aksari Allah riga ya zartar shi sa duk abun da mutum zai yi ya riga yana taka tsantsan idan har Allah ya riga ya lura da ɓatar bawa ya zartar cewa wane ɗan wuta ne to shi kenan wane ba zai shiga rahamata ba to maganar sa ta ɓaci duk abun da za ka yi da shi ba zai shiga rahamar Allah ba a yanzu ko kai ne da gidanka kawai kace wani ba zai shiga gidanka ba sai dai a roƙe ka in mun ka gaba to Allah subhanahu wataala ko baya wasa in ya faɗi magana kawai magana ce zaka in Allah ya zartar akan wani wani ba zai shiga rahama ta ba shi yasa kullun bawa bayin khawfi wa raja al bawa yakan zama tsakanin tsoro da kwaɗayi kullum mutum yana tsoron azabar Allah amma kuma yana kwaɗayin rahamar Allah ba za ka sakankance cewa daidai za a samu rahamar Allah ba kullum kawai ka riga kwana a haka a kullum kana gaurayawa kana tsoro ta wani bangare saboda kana kasan kurakuren da kake kowa ya san abin da yake na laifi amma kada laifuffukan mutum ya zamanto miyagu sannan laifuffukansa kullum su suka rinjaye aikin alkhairi wajibi ne mutum ya tsoron Allah don kar Allah ya zartar masa haka buga tsam cewa wane ba zai shiga rahamar Allah ba to magana ta kakari ko ai masa wazi ko kan ai masa wazi ko yaya za a yi wannan ya zama Allah ya riga ya kawar da kai daga kan sai ta Allah yakan kyale wasu bayi ya cire lamarin sa daga kansu shikenan to su ci rayuwa iyaye da su komin tsawon rayuwar su za su koma ga azabar Allah Allah ke yi to shi sa Allah ce wa tawa'un alayhi duba wa'azi irin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yana wa'azi kowa ko dabba ce ta ji sai wa'azin ta ya ratsa ko dabba ne ta ji wa'azin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wa'azin ya ratsa amma ina duk da wannan wa'azi na Allah ce wa tawa'un alayhi daidai ne kai akan su wadannan a an zarta mu in kaga dama kai musu wa'azi kai musu gargadi am lam tunzihum ko ka kyale su ma baka musu gargadi hum abuna la yu'minuna ba za su yi imani kaga zuciya ta bushe kenan akawat min qalbi zuciya ka riga ta bushe Allah ya kiyaye Allah ta inna ma tunziru man ittaba'a dhikra ka sani kawai zaka gargadi ne wanda yake bin azzikra wato tunatarwa ko yake bin alqur'ani alqur'ani yana daga cikin sunayen alqur'ani azzikra ko kuma wa'azi ko kuma tunatarwa wanda yake bin alqur'ani su wadannan kafirai ba su ji alqur'ani wa khashiya wa ahmana bil ghaib kuma yake jin tsoron Allah bawaye da bayyane sirrin sa ya cika da tsoron Allah wanda ya sa sirrin sa yana cikin tsoron Allah to yayi ta wanda bai zama yana tsoron Allah a sirrance ba to ba abin da zai kuma ba zai yi ba koda yana bayyana wasu abubuwa a bayyane da wani tayi idan sirri bai kyau ba wani yakan yi abubuwa riya'an ya nuna wani abu daban sabani abu da yake cikin zuciyarsa wannan wa'azi baya amfani sa sifa ce ta munafikai boye abun da yake bayyane mutum abun da zuciyarsa take rayawa daban abun da yake a fili yake mu'amalantar mutane daban wannan sifa ce ta munafiki ko a wace irin mu'amala ka gaya mutum kawai gaskiya abun da yake zuciya ya zamanto daidai da abun da mutum yake fara in ba a dabarbarun yakan kafirai ba a nan ya halatta boye abubuwa na tafiƙar ba a bayyana sirriya wannan yau amma a wajen mu'amalantar mutane kawai su ne mutum ya zamanto iya gaskiya kawai ya faɗe ta an huta zai yiwu ba zai yiwu ba an gama amma ba zagaye da yaudara ba a haka Allah subhanahu wa ta'ala ta inna ma tunziru man ittaba'a dhikra wa khashiya ar-rahman bil ghaib e ka sani kawai kakan yi gargadi ne gargadin ya yi amfani ga wanda ya zamanto yana bin alqur'ani kau da kafa sannan yana tsoron Allah a bayyane abin a koye sirrinsa kullum yana kina Allah Allah ta fabashiru bi maghfirati to wannan kai masa albishir da gafara samun kariya daga azabar Allah Allah ya samu haka wa ajrin karim ka masa albishir da lada mai daraja shine shiga aljanna Allah ya samu cikin Allah subhanahu wata'ala da ya yi gargadi ga mutane musamman waɗannan kafirai na bayan ba su yi imani da ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharu kuma sannan malamai su ce hikima cikin kawo wannan ayan saboda duk wanda Allah ya bar shi ya azurta shi da imani da ayyukan alkhairi to ya zama rayi wanda aka bar shi cikin bata da ayyuka na sharri wannan mutacce ne ko yana rayi amma wanda yake aikin alkhairi da imani ko bayan ya rasu wannan rayi ne sai sa sai Allah ya ce inna nahnu nuhyil mauta lalle mu ne inda Allah subhanahu wata'ala nuhyil mauta muke rayar da matattu ta hanyar muke iya shiryar da mutum bayan da baya shirya to Allah yake mu muke shiryar da mutum an kawo maganar shiryarwa abin rayarwa da kashewa bayan an ambaci mutanen kirki a ƙarshen aya bayan an ambaci kuma kafirai waɗanda suka yi jariya da Annabi sallallahu alaihi wasallam to kamar yadda kafirai suka jajirce akan kafirci mumini ko man ittaba'a dhikra wa khashiya ar-rahman bil ghaib to haka nan Allah yake rayar da wato matacce yadda yake rayar da matacce haka yake sanya wani ya zama mumini wani kuma ya zama kafiri wanda ya zama mumini shine raye wanda ya zama kafiri wannan ko yana raye matacce ne sai ta rayayye ko bayan ya rasu rayuwarsu tana wanzuwa kada ma ta qaumun wa ma matin makarimu wa aita qaumun wa hum fi nasi amwal wai wasu mutane zaka ga sura su amma darajojinsu da ayyukan alkhairinsu bai rasu ba bai kare ba daga ala suna samun lada saboda ayyukan alkhairin da suka yi wa aita qaumun wasu suna nan a raye amma wa hum fi nasi amwal matattu ne kawai ba su da amfani a cikin mutane sun talafili ne kawai Allah ya kiyaye don haka Allah subhanahu wa ta'ala sai kawo buga sai kawo aya inna nahnu nuhyi al-mauta lalle mu ne muke rayar da matattu ma'ana mu ne muke shiryar da waɗanda muka ga dama su zama rayayyu duniya da lahira wa naktubu ma qaddamu sannan muka rubuta muke rubuta ma qaddamu abin da suka gabatar na ayyuka wa atharahum muke rubuta abinda suka dora na bayan su akai duk abin da mutum ya dora wani akai in alkhairi ne Allah zai rubuta in sharri ne yana nan da zunubin sa yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata gare shi hadisi ingantacce wanda man sanna sunnatan hasanatan fil islam falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah wanda zai dora mutane akan aikin alkhairi a rayuwar musulunci to yana da ladan wannan dora mutane akan aikin alkhairi din da kuma ladan waɗanda suka aiki da shi ko su biliyoyi nawa ne ka karantar da wancan ya karantar da dubbai su ma kowane ɗaya a cikin su ya karantar da dubbai ila qiyamin sa ila ƙarshen duniya to kana samun ladan kowane wanda ya aiki da shi haka nan man sanna sunnatan sayyi'atan fil islam fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyamah wanda ya dora mutane akan mummunan abu ya tafi ya bar su wannan mummunan abu sai yi su ma suka ci gaba da koyarwa su ma wancan ma suka ci gaba da to haka nan za a ci gaba da yi ana rubuta masa bala'i kamar yadda ya koya wa mutane mummunan abu kuma haka nan za a yi tafiya ila qiyamika to sai ta wa atharahum inna nahnu abana inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum muna rubuta abinda suka gabatar na aikin na ayyuka wa atharahum da kuma abinda suka dora wasu a baya wani fassara kuma wa atharahum wa qutahum Allah yace wa inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu lalle mu muke rayar da matattu wa naktubu ma qaddamu ko muna rubuta abinda suka gabatar na aiki wa atharahum da gurbin takunsu asar gurbin taku ma'ana hatta inda mutum ya taka ya je Allah yana rubuta kuma ran ta ne alƙiyama sai ya ga wannan gurbin taku ma'ana in gurin alkhairi ya je wanda ya taka ya tafi gurin karanta Qur'ani da wanda ya taka ya je masallaci yasa wanda bai alwala daga gidansa yana tafiya ana kankare masa zunubi kuma ana daga darajar sa har ya je yayi sallah ya dawo yasa Banu Salama rahimahullahu abunai musulmai da gaskiyar su sun zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya Rasulullah gidajen mu sun yi nesa da masallaci an samu fili za mu kaura mu dawo kusa da masallaci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ku tsaya inda kuke da duk wanda yayi alwala daga gidansa yana tafiya ko ya shirya ya tsarkaka daga gidansa yana tafiya ana rubuta masa lada ne bugul wa inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahu don a nuna malamai suka ce don a nuna wa mutane Allah baya mantuwa ko baya gafara hatta gurgin taku kafar mutum inda ya taka ya je gurin aikin alkhairi to ranar tashin alkiyama sai ya gani inda mutum ya taka ya je gurin aikin sharri ranar tashin alkiyama sai ya gani haka inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu muna rubuta abinda suka gabatar na aiki wa atharahum da kuma qutahum mana matakan su gurgin takun su can a baya an fassara wa atharahum da abinda suka dora wasu a baya suka koyar da wasu suka bari ake yi bayan sun bar duniya ko kuma wa atharahum ko kuma khutahum takun su da suka yi duka an fassara shi Allah yana rubutawa muna rubuta abinda suka gabatar na ayyuka ko alkhairi ko sabanin haka wa atharahum da kuma takun su zuwa gurin gabatar da aiki din duk aikin da mutum zai gabatar sai ya taka ya je ko a cikin gidansa ne sai ya taka ya fito yayi kaza yana cire shi dan abinda zai yi to Allah ya ce za mu muna rubutawa har wannan takuri Allah ya ce wa kullu shay'in kowane abu da kake gani na game da dan adam ahsaynahu Allah ta mun kiyaye fi kitab fi imanin mubin ai fi kitabin mubin cikin littafi bayyane duk inda mutum ya buye yayi Allah subhanahu wa ta'ala akali yake abu da yayin ba buya gurin Allah ba duhu a gurin Allah da haske da duhu daidai ne a gurin Allah da kuya da yi a bayyane daidai ne a gurin Allah in dai Allah mutum zai kuyawa to gwanda ma ya fi ni saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala dare da rana daidai ce a gurin sa da nesa da kusa duka daidai ne dan adam yake ganin abu kaza yayi nisa abu kaza yana kusa abu kaza yana cikin duhu abu kaza yana cikin haske Allah subhanahu wa ta'ala ba wani duhu da yake kira yake hana shi gani wake ce wa kullu shay'in kowane abu da kake gani wanda ya shafi dan adam da ma kowane ba rayuwar duniya ahsaynahu Allah ta mun kiyaye shi fi imamin mubin wato yana cikin littafi littafin lauhin mahfuz mubin yana bayyane a gurin Allah nan gura ta ce arjawa komai gashi nan a fili yasa kullu insanin anzalnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura Allah ya samu dace wallahu ta'ala alim muna ga yau sun yi gozan sashi daga makka sansanin makka ta gefen yamma da ta gefen kudu da ta arewa da ta gabar daga guri kaza zuwa guri kaza anan ana kaso daga guri kaza zuwa guri kaza ana kaso duka idan ka duba zaka samu malamai sun tabbatar da duk wannan gurare da Abdullahi ibn Abbas ya ambata Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu sun kai burji hudu shine abin mile 48 haka duk inda ya dace a yi kasuru shi ne wannan a inda kawai kasuru ake iya fara shi ba a kai wannan adadin ba shi ne idan mutum ya shirya zai tafiya ya gama bankwana da gida har ya fita wajen gari ya bar ginin gari yana hango ginin gari ya bar gari to sai lokacin sallah yayi abu da ya duk ba yanzu ba shi ba dawowa gida ya riga ya yi sallama da gida sai tafiya kawai saboda haka a nan in lokacin sallah ya halatta gare shi ya kaso kamar misali mutum zai je Bauchi ko zai je Jos ko zai je gaba da nan Kaduna ko zai tafi har Lagos ko zai tafi ko ina ne kawai sai ya gama bankwana da gida sai je can sai tsaya mota ana masa gyara a can wajen tunkure wani sabisin motan ko ana wasu abubuwa da makamantansu kawai ta ka fara kiran sallan azahar ya halatta gare shi ya yi sallan azahar a lokacin raka'a biyu ya yi sallan la'asar raka'a biyu take kawai ya haɗa su inda in an shiga mota kawai shi kenan sai ya tafi haka wanda suke tafiya ta jirgin sama idan sun je kuma misali mutane za su je Makka suka yi ban kwana ko kuma za su tafi inda za a iya shiga jirgin sama sai suka tafi an ce ana tsammanin jirgi zai zo lokaci kaza sai suka yi ban kwana da gida gaba daya da suka je jirgin bai iso ma da wuri ba har lokacin sallah yayi kawai su kan za su yi kasaru a airport nan abu na lawanci kenan sai su gaura yin kasaru kawai duk saloli su zasu iya yin kasaru wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yin kasaru a Dhul Hulaifa idan ka duba Dhul Hulaifa inda take a yanzu daga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daukar da ya kasaru bai kai daga nan zuwa lawanci ba bai kai daga nan zuwa airport na lawanci ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam kasaru yayi saboda me ya riga ya yi ban kwana da gida yanzu ya nufi zai tafi Makka daga dukkan wanda su suka tane shi a wurin kawai an yi sai yin kasaru to idan wannan ya samu mutum zai kasaru kawai a koda ya kai ini a gurin ana ta gyaran mota ko kuma mai tafiya da jirgin jirgin bai zo ba kai koda ya sake kwana to kawai zai kasaru saboda ya riga ya bar gida sunansa matafi ya riga ya shiga shugurgula ai ini da kwana a gurin masu ɗaurin yin tafiya saboda haka kawai kasaru yana iya yi amma in ba haka ba wanda zai je wani guri ya dawo ko wani gari wanda bai kai mile 48 ba bai kamata ya kasu ɗan da kwadon bai kai wannan mile yawa bai kamata ya kasu yawa mu kuma bai kai wannan mile ɗin ba haka bai kamata ya kasu wasu malamai ko sun kaba hujja da cewa kawai da zaran mutum ya daina ganin gidajen garin da ya bari shikenan kawai kasuri ya kama shi wasu haka suke abin kiyasinsa kuma suna kuma hujja da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kasuru daga Dhul Hulaifa amma ya yi kasuru daga Dhul Hulaifa ne saboda ya riga ya duƙufa ya shiga cikin tafiya amma misali lura da wannan suka ce ah wai wanda zai je kuma ma ya riga ya duƙufa ya shiga cikin tafiya to wallahu alam wasu dai suna yin kasuru a inda bai kai mile 48 ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana hadisi Abdullahi ibn Abbas guri kaza zuwa guri kaza nan ne ake yin kasuru guri kaza zuwa guri kaza daga Makka kowane sansanin ta sai da ya bayyana sai kuma za ka samu mile 48 kuma yadda malamai suka bayyana shi za ka ga malaman fiqh suna cewa arba'ata burjin burji hudu shine mile 48 daga nan ake fara kasuru wani da ya zo ya ce oh wa zai mi fiqh wai wa zai mi fiqh wani dan tasha ka ka yana faɗa irin wannan magana ya akwai yan tasha wanda suke abunan da zaƙin baki suna sun ɗauka malamai da suka yi bayani a cikin fiqh sun ɗauka ba malamai ba ne alhali asalin malamai masu tsoron Allah ne ba yan tasha masu raina mutane ba wasu saboda haka akwai irin wannan wani da yanzu za ka ji yana fisga yana maganganu kai ka ce duk ilimin duniya a gurin taka tara to wannan kuskure ne yau da rashin sanin menene ilimi in ka bincika wannan za ka samu da ƙirƙin yana da malamin da ya zauna a gabansa ya koyi karatu wanda ya zauna asali duk wanda bai zauna a gaban malami ya koyi karatu ba yana da bambanci da wanda ya zauna a gaban malami ya koyi karatu domin malamai magabata sukan je gaban malami ba don koyon karatu ba tukunna sai sun yi shekara goma wani sa'i wanda kawai na zama a gaban malami a koyi ɗabi'a ne kafin a yi shekara biyu ko uku ko hudu shi kuma na koyon ilimi sun fi girmama ɗabi'a zaki daga cikin suna cewa jalastu malikan ashira sanawat na zauna a gaban imamu malik shekara goma ina koyon ladabi wa ata'allamu min samti ina koyon ɗabi'unsa da tsarinsa tukunna kafin nan nayi shekara biyu ina koyon hadisi shekara biyu koyon hadisi amma shekara goma koyon tarbiyya da ɗabi'a to haka ake abunda ga mutane suna ta yi wa hadisai karan tsaye da abunan amma duk hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam malamai sun musu sharha malamai magabata da masana ilimin fiqh sun bibiya abubuwa ya kamata mutum ya bincika sannan kuma mutane a yanzu suna da abu ne da shauki ga abu wanda yake sabon yayi ko wani abu makamancin haka to amma in abu ya tabbata a sunna ta manzon sallallahu alaihi wasallam ko da zai zama sabo a cikin mutane wannan kuma sunna ne a aiwatar da shi don kar a bar sunna ta mutu amma fatawa wani sai da mutum yana fatawa da qawl marjuu ala rajih ma'ana mutum yana magana da maganar da ita ce mafi kasa an riga an gama rinjayarta maganganun dukkan malamai sun yi ijma'i abu kaza shine daidai kuma shine malamai suke kansa amma sai da kowa ne abun da shi aka rinjaya amma kuma yana magana akan wanda zai je gona ya dawo matafi ne wanda zai je gona ya dawo matafi ne ko kuma yanzu misali idan mutun ya tafi gona in ka zo gidansa ce wani yayi tafiya hukuncin tafiya ne ta kansa ko kuma hukuncin ya je gona sura ka duka abu na shari'a a fiqihu zaka gane irin wannan abubuwa ne malamin fiqihu duk wannan abubuwan suna cikin fiqihin su da shi yasa fiqihu sunna muhimmi yaya sunan wane matafi yaya sunan wane ya je gona zai dawo in ya kai lasa maki da ta kai wane yau ya jima bai dawo amma matafi ba wane ya tafi ina wane yayi tafiya matafi ya kana su dena wasa da addinin Allah ayi shi bisa ilimi kuma da ikrafi da yi domin Allah Allah ya kawo mu Allah wa bayin Allah da suka turo suke bukatun bayin Allah su tsaya su da addu'o'i muna fatan Allah ya karbi addu'o'in mu labiya muna bukatun mu na alkhairi wanda za su jaraba Allah ya taimake su ya ba su nasara cikin jarabawan da za su yi wanda zai aure da yarsa Allah ya sanya albarka cikin auren da za a yi Allah kuma ya sa a yi asara wanda shi kuma sun gama jarabawa muna fatan Allah ya sa su ga nasara da sakamako mai albarka Allah ya sa su dace cikin jarabawan da suka yi wanda zai kara aure kuma yana neman aiki Allah ya bashi nasara Allah ya sa a dace wanda yake gina gida shi ma zai kara aure Allah ya bada nasara Allah ya sa a dace kuma Allah ya bashi ikon gama gida wanda yake ganin tangarda a kasuwancin sa muna fatan Allah subhanahu wataala ya yi kawo dauki wanda yake neman abuna zai interview muna fatan Allah ya taimake su dukkan waɗanda aka ambata wanda yake fama da bashi muna fatan Allah ya ba su ikon biyan basu sukan da yake kansu wanda yake fama da harkar jari Allah ya azurta shi da jari mai albarka wanda yake ba lafiya Allah subhanahu wataala ya ba ta lafiya dukkan mu gaba ɗaya kowa da irin buƙatar da aka ambata kuma mu kowa nan akwai da mahaifiyarsa ba lafiya muna fatan Allah subhanahu wataala ya ba ta lafiya dukkan mu kowa da irin bukatar da yake da ita Allah ya mana bukatun mu na alkhairi marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya waɗanda suka rasu Allah ya gafarta musu rayuwar mu in ta zo ƙarshe Allah ya daura yawan mu cikin imani Allah ya shiryar da shugabannin mu ya ba su dacewa da ayyukan alkhairi duk abin da za su yi zama rayuwar mu ta yi zama alkhairi Allah ya taimake su a kansa abin da za su yi ba daidai ba Allah ya sa su gane kar su aikata Allah musu agaji cikin abubuwan da zai zama bunƙasa tattalin arzikin ƙasa ya amfane mu ya amfane mu cikin addini da nutsuwa da kwanciyar hankali Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma sir awatina wa amir rawatina Allahumma sir awatina wa amir rawatina
وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم قضي لنا حوائجنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا واجمعنا وإياهم في جنة الفردوس وأصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.